بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta asabar a yau muna 21 ga watan a jumadal akhirah hijran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 14 ga watan 1 shekara ta 2023 miladiya wannan shine darasin mu na 18 a cikin wannan littafi na sharhu mukaffiratid dhunub wallafar shaykhul islam ibn taymiya wanda malama shaykhatu bintu muhammad al-qasim ta yi masa sharhi Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya a satin da ya wuce mun tsaya karshen lamba ta 3 daga cikin a abu na uku da malama ta kawo waɗanda suke zama malam ya kawo cikin abubuwan da suke zama wato kankara ga zunuban bawa sune alhasanat almahiyat kyawawan ayyuka waɗanda ta hanyar su Allah yake kankarewa mutum zunubansa mun ji misalai na farko mun ji akwai alwudu'ul hasan kyautata alula yayin da mutum zai yi sallah sannan kuma mun ji akwai salatu raka'ataini bi khushu'i yin sallar raka'a biyu ta nafila da khushu'i da tsoron Allah bayan mutun yayi wato ainihin alula abu na uku da muka tsaya akan shi shine birrul walidain biyayya ma iyaye abu na huɗu da zamu tashi akai insha Allah shine ada'ul umra ga wanda Allah ya ba madama Allah ya bashi iko to yaji wato yayi umra domin umra na daga cikin abubuwan da suke kankare ma bawa zunubansa mutumin da yaje umra to Allah yana yafe masa zunubansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-umratu ila al-umra kaffaratun lima bainahuma daga wata umran zuwa wata to suna kankare yana zama kaffara ma duk abin da ya wakana tsakanin su ma'ana in mutun yayi umra a wannan karon ko wannan satin ko wannan wata sai ya ƙara yin wata umra a watan gaba ko satin gaba to duk abin da yake na zunuban da ya aikata tsakanin wancan umran da wancan wannan ya zama kaffara ya kankare abin da ke tsakani saboda haka annabi ya ce al-umratu ila al-umra kaffaratun lima bainahuma daga umra zuwa umra kaffara ce na abin da ke tsakanin su abin da ke tsakanin su wannan na biyun ya goge abinda mutum yayi na laifi daga wancan na farkon zuwa wannan ta biyu wa qala sallallahu alaihi wasallama sanna annabi sirar amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa tabi'u bainal hajji wal umra ku dinga bibiya tsakanin aikin hajji da umra idan kun yi aikin hajji ku yi umra ku yi hajji ku yi umra fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub domin da aikin hajji da umara suna tafiyar da talauci suna kuma tafiyar da zunubai kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi walfidda kamar yadda zuga zugi na wuta yake kore yake wanke dattin karfe da azurfa da kuma zinari. Kamar yadda ka san cewa zugazugi yana tsaftace bakin karfe, yana tsaftace azurfa, yana tsaftace zinari, ya gusar da datti da wato daudan da ke jiki. To haka nan kuma aikin hajji da umara suke tafiyar da talauci, haka nan suke tafiyar da zunubai. Saboda haka wanda Allah ya bashi dama ya je umara ko aikin hajji, to zunubansa Allah yana yafe masa. Kamar yadda manzon Allah ya faɗa cewa wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Aikin hajji, kubataccen aikin hajji, karbabben aikin hajji bai da wani sakamako in ba aljanna ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi aikin hajji sai zama wato bai yi fasikanci ba, bai yi batsa ba, bai duk wani abin da zai warware masa aikin hajjin sa ba, to zai dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi, ma'ana babu wani abu na zunubi a kansa, haka zai dawo garin su. Saboda me? Akwai daraja da mutum yake samu a yayin da ya isa cikin garin Makka, ya isa harami. Manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama, yace sallah a masallacin Ka'aba yana daidai da sallah 100,000 a wani masallacin da ba Ka'aba ba. Mutumin da ya samu sallah raka'a 2 ta asuba a masallacin Ka'aba, to duk wanda yayi sallah a wani waje da ba Ka'aba ba sai yayi asuba sau 100,000 kafin ya risko wannan asuba din sa guda daya. Saboda haka wanda ya samu dama a dan iyasa tuttuka da zai yi ko kwanakin da zai yi ya tara salloli masu yawa, da haka wannan sai ya sa ya zama kankara ga zunubansa. Saboda haka manzo Allah ya ce wanda yayi aiki, wanda yayi sallah guda daya a harami, to yana daidai da wanda yayi sallah 100,000 a wasu masallatan da ba harami ba. Sannan sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama daidai yake da wanda yayi sallah 10,000 a wasu masallatai. Saboda haka a yin umra ko aikin hajji na daga cikin sabuban da ke sa Allah subhanahu wataala ya yafe ma bawa zunubansa. Abu na biyar shine at-tawafu bil Ka'aba. Wanda ya samu dama ya isa Makka, to ana so ya dinga yawan tawafi yana zagaye dakin Ka'aba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tafa bil baiti sab'an mithlihi. Duk wanda yayi tawafi ya zagaye dakin Ka'aba sau 7, ya kiyaye, ya kirga, yayi tawafi sau 7, kutibat lahu bi kulli khutwatin hasana. Kowani taku dai da zai yi Allah zai sa a rubuta masa lada, wa muhiyat anhu sayyi'a, sannan a share masa wani zunubin sa guda daya, wa rufi'at lahu bihi daraja, sannan a daga darajar sa, wa kana lahu idlu raqaba, sannan za a bashi lada kamar wanda ya intabawa. Wanda ya samu dama yayi tawafi sau 7 a dakin Ka'aba, kowani taku daya yana da lada, yana da kankaren zunubi, yana da karin daraja a wajen Allah, sannan yana da lada daidai wanda wato yayi dauki intabawa. Abu na gaba shine mashul hajaril aswad war rukunil yamani. Wanda ya samu dama izuwa ga umra ko aikin hajji, to ana so ya shafi alhajarul aswad da kuma rukunul yamani. Musamman hajarul aswad, manzo Allah ya faɗa cewa dutse ne Allah ya sauko da shi daga aljanna, wanda aidihi yanda aka sauko da shi ana kiran shi ne da alhajarul abyad, ana kiran shi ne da farin dutse. To saboda duk wanda ya zo ya shafi dutsen, zunubansa wannan dutsen yana wankewa, sai sa saboda yawan zunuban mutane fasara alhajaru aswada, sai zama dutsen ya zama baki. Wannan yasa ake kiran shi da alhajarul aswad, ake kiran shi da bakin dutse. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna mashar rukunil yamani war rukunil aswad yahuddul khataya hatta. Shafan rukunil yamani da kuma hajarul aswad, wannan yana shafe zunubai, shafewa, yana goge zunubai. To abinda ake so shine wanda ya samu dama ga shiga dutse ko ga shiga rukunul yamani, to zai shafa. Amma wanda bai samu dama ba, to sai yayi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Umar bin Khattab, yace masa ya Umar, yace ya kai Umar, innaka rajulun qawiyyun, kai na san ka mutun ne kai mai karfi, la tuzahim alal hajar, kar ka dage ka ce dolan dole sai ka je ka shafo Hajarul Aswad, fatu'zi dha'if, sai zama ka cutar da mai rauni. إذا وجدت خلوة فالتمسه، إذا وجدت خلوة فاستلمه، إذا كسا مداما، إذا كسا مداما، غاكا غا دوس، كو غاكا غا ركن اليماني، تو كشافا، وإلا إن بكسا مداما با، فاستقبله، فهلل وكبر، تو كبسكنشي، واتو دوس، sai zama kai la ilaha illallah wallahu akbar, wannan sai zama a matsayin shafan da zakai. In ka samu dama ga ka gashi to ka shafa shi, in baka samu dama ba kuma to ka fuskanci inda dutsen yake, karka ce dolan dole sai ka kutsa duk taron mutane sai ka kutsa ka je ka shafi wannan dutsen, a sai zama ko dai ka cutar ko a cutar da kai, to sai ka fuskanci dutsen sai ka yi bismillah, sai ka yi la ilaha illallah wallahu akbar, shi ke nan hakan ya wadatar. Saboda haka ko in mutum ya samu dama to ana so Alhajarul Aswad, ana so ya sumbanci Hajarul Aswad ɗin, kamar yadda Umar ɗan Khattab ya zo ya sumbanci wannan dutsen, sai ya ce masa inni la a'lamu annaka hajarul la tadur wa la tanfa, ya ce ni na san cewa kai dutse ne wanda baka iya mun komai, baka iya amfanarwa, baka iya cutarwa, mallakar komai baya hannunka. Walaula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallama yuqabbiluka ma qabbaltuka, yace kuma inda ba din naga annabi ya sumbance ka ba, da ban sumbance ka ba, saboda haka ganin da nayi annabi ya sumbance ka wannan yasa ni ma na sumbance ka, amma ba wai don wato kana da wani abu da zaka amfanar da ni ko kuma zaka cutar da ni ba. Sannan abu na bakwai daga cikin abin da ke kankare zunubban bawa, akwai huduru majalisin zikir, duk inda mutum ya ji ana wani majalisi wanda za a tunasar da shi Allah to ya zama yana halartar wannan wajen. Kar mutum ya zama cewa shi zuciyarsa ƙiƙasasshiya ce, ba ta iya zama a inda ake ambaton Allah. Kar mutum ya zama shi bayi da inda yake zuwa ya zauna ya saurari maganar Allah ko a tuna masa waye ubangijinsa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi, babu wasu mutane da za su zauna a wani majlisi ko a wani waje ko a masallaci ko a makaranta ko a wani waje suna ambaton Allah, su karanta littafin Allah, su karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa yaqumuna, kuma su tashi, hatta yuqala lahum, har sai an ce da su qumu qad ghafara Allahu lakum, ku tashi Allah ya yafe muku, Allah ya gafarta muku. Yadda mutane suka zo, idan aka zo aka zauna a majalisi aka gama karatu aka koyar da mu, in za a tashi ayi kafaratul majlis a ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wannan kafaratul majlis kenan, cewa da aka yi astaghfiruka wa atubu ilaika, ina neman gafaranka Allah kuma ina mai tuba zuwa gare ka, muna neman ka yafe mana, to sai Allah ya ce ku tashi an riga an yafe muku, qad ghafara Allahu lakum, Allah ya gafarta muku, qad ghafara Allahu lakum dhunubakum, dhunubanku kaf Allah ya yafe muku, wa buddilat sayyi'atukum hasanat, sannan munanan ayyukan ku nan da kuka aikata to Allah ya maida su kyawawa, Allah ya maida munanan ayyukan ku zuwa kyawawa. Don dama Allah ya faɗa daga cikin rahamar Allah shine wanda ya tuba yace Allah ka yafe min, to in Allah ya yafe masa to munanan ayyukan da yayi wajen da ya cika littafansa da munanan ayyukan nan da ashar ashar da sace sace tare da cewa Allah baya yafe haƙƙin wani, da ashar ashar da zinace zinace da ƙare da yi da kaza da kaza da kaza da kaza, to Allah sai ya ce a goge su, sai a musanya masa waɗannan wajajen kar a bar su haka to sai a cika masa su da ayyukan alkhairi kamar yadda Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima duk wanda ya tuba yayi imani yayi aiki nagari to Allah zai musanya munanan ayyukan su zasu koma kyawawa munanan ayyukan mutun zasu koma kyawawa to shi yasa idan mutane suka zauna a majalisi da ake tuna Allah ake wa'azi ake karantar da ayoyin Allah ake karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to lokacin da zasu tashi Allah sai ce ku tashi an gafarta muku sannan an musanya munanan ayyukan ku zuwa kyawawa قال ابن الجوزي الله يا مسرع ما يكي تشيوا كم لله في مجالس الذكر من عين محرمة على النار كم قد وضع فيها على الظهور عن الظهور من ثقل الأوزار ابن الجوزي يكي تشيوا نواني أكي سامو أما جلسي دا أكي زما أكرن تدبائن الله مغنغنون الله دا مغنغنون منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم ake samun waɗanda Allah ya haramta mawuta ta taba idanunsu mana ai dama manzo Allah ya faɗa cewa akwai wasu idanu da haramun ne wuta ta taba su ainani la ta basu huma nar yace akwai ainun bakat min khashyatillah duk mutumin da yayi kuka saboda tsoron Allah to haramun ne wutar jahannama ta taba idonsa mana ba zai shiga wuta ba to a ina ake samun wannan galibi shine inda zaka zauna a tuna maka girman ubangijinka ka tuna girman Allah ka tuna makomarka ka tuna me Allah ya tanadi ma bayinsa nagaltattu a cikin aljanna don rahamarsa ka tuna me Allah ya tanadi ma fasikai da fajirai a wutan jahannama na azaba wannan yasa mutun yayi kuka ya zubda hawaye saboda Allah to wannan shi yasa Ibnul Jawzi yake cewa nawa ne ake samu a majalisai kaga idanun da Allah ya haramta musu shiga wuta sannan nawa ne ake samu a majalisai waɗanda da a bayansu sun ɗauki sun yi dakon manya-manyan laifuffuka na zunubai amma kuma sai a majalisan da suka zauna suka saurari ilimi to wannan sai ya sa sai zama sun sauke wannan nauyin sai zama wannan nauyin ya sauka daga kansu ma'ana Allah ya yafe musu iya zaman da suka yi sai zama Allah ya yafe musu Allah ya yi musu afuwa wannan shi yasa sahabi Abdullahi bin Mas'ud yake cewa utlub qalbaka fi thalathati mawaqi yace kai kokari ya zama zuciyarka tana zuwa wajaje guda uku na farko yace inda qira'ati alquran duk inda ake karanta alqurani to ya zama zuciyarka tana wajen zuciyarka tana son tana jin dadi ta ganka ka zauna a inda ake karatun alqurani ko a makaranta ko a masallaci ko a ina ne ake karatun Qur'ani ya zama kana jin dadin zama a wajen wa fi majalisiz zikr na biyu yace a inda za a zauna a wajajen wa'azi a tuna maka ubangijinka ya zama kana buri ina ma a ce yau akwai wa'azi yau ina ake wa'azi yau kaza kana jin dadi wa fil khalwa haythu la yaraka ahad da kuma sanda ka kebance kai kadai ba wanda yake ganin ka ka tsaya kai tunani game da makomarka yace fa in wajadta qalbak in ka samu zuciyarka ɗaya daga cikin waɗannan wajajen guda uku to ka gode ma Allah wa illa in ko ba haka ba kaga baka son zama a wajen wa'azi baka son zama inda ake karatun Qur'ani baka iya zama ka kebance kai kadai kai tunani game da Ubangiji to fas'alillah an yamunna alayka biqalbin ka roki Allah ya taimake ka ya maka baiwa ya baka zuciya fa innahu la qalba laka saboda baka da zuciya babu zuciya ta tare da kai saboda zuciyar matacciya ce saboda haka mutum yayi iya bakin kokarinsa wajen ganin cewa ana samun shi a majalisai waɗanda ake tuna masa ubangijinsa Allah madaukakin sarki ya bamu ikon yin haka dan haka abu na bakwai cikin abin da ke sa Allah ya kankare mu bawa zunubansa akwai huduru majalisiz zikri akwai halaltar majalisan zikri abu na takwas shine al-zikru shine yawan ambaton Allah Malam yace lamma kanat kiswatul qalbi sababul liwuqi sahibiha fi dhunub. Ke kashewar zuciya, bushewar zuciya na daga cikin sabuban da ke sa ma'abocin wannan zuciyar ya afka mazunubai. Kana zikrullahi subhanahu dawa'an liqiswatiha wa bu'diha 'anillah. To sai zama kuma ambaton Allah magani ne na bushewar zuciya, magani ne na kekashewar zuciya, kuma magani ne da ke bada waraka ce daga nisan da bawa zai da ubangijinsa. Kama qala al-Hasan lamma qala lahu rajul, kamar yadda Hassan al-Basri yake fadi lokacin da wani mutum ya tambaye shi, yace ya Aba Sa'id, yace ya Abu Sa'id, ashku ilayka qiswata qalbi, ina kuka maka zuciyata tana yawan kekashewa, zuciyata ina da kekashishiyar zuciya. Qala sai yace addibhu bizikri, ka ladabtar da zuciyarka da yawan ambaton Allah, ka ladabtar da zuciyar yadda zuciyar nan ta bushe, to ka dawo da ita ka farfado da ita da yawan ambaton Allah, ka zama mai yawan zikiri, zuciyarka za ta yi taushi, zuciyarka za ta yi laushi. والذكر من ايسر العبادات واجلها واعظمها, ذكري yana daga cikin mafi saukin ibada kuma mafi darajar ibada kuma mafi girman ibadu. Tuhabbu bihi alkhati'at, ta hanyar zikiri Allah yana yayi yana goge wa mutun zunubansa, yana shafe wa mutun zunubansa. Watazdadu bihi alhasanat, sannan kyawawan ayyuka suna karuwa su nunnunku ta hanyar zikiri, ana samun ladaddaki masu yawa. Wa min zalika, daga cikin misalan zikiri akwai ijabatul muazzin, lokacin da kaji ladan na kiran sallah to ka dinga amsawa. Qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace man qala hina yasma'ul muazzin, duk wanda ya ji ladan na kiran sallah sai yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abdu wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, yace na shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne. Raditu billahi rabba, na yarda Allah shine ubangijina. Wa bi Muhammadin rasula, na yarda annabi Muhammadu manzon Allah ne. Wa bil islami dina, na yarda musulunci addinin Allah ne. Ghufira lahu dhanbuhu, Allah ya yafe masa zunubansa. Saboda haka lokacin da mutum ya ji ladan na kiran sallah to ana so duk abinda ladan ya fadi zai fadi Allahu akbar Allahu akbar, shi ma zai maimaita ashhadu an la ilaha illallah, zai maimaita sai ya zo wajen hayya ala salah hayya ala falah, sai ce la haula wala quwata illa billah. To illa dan ya gama, bayan yayi salati ma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadin al-wasilata wal fadila وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سيد كننت وانا اشهد ان لا اله الا الله وان وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله, رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وندي هكا من زال ياتي الله يافي موسى زنبانسا او روايه ياتي حلت له شفاعتي يوم القيامه, جيتونا ya wajaba a karinsa, ma'ana ya sama shiga cikin waɗanda zan ceta ta tashin alkiyama, wanda ya dage akan haka. Daga cikin misalan zikiri malam ya ce, malama ta ce akwai qira'atul qur'an, akwai yawan karatun alkur'ani, karanta alkur'ani. Kar mutum ya zama cewa harshensa bai saba da karatun qur'ani ba, ya zama sautinka ya saba isa sama gaban Allah ta hanyar karatun alkur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha, duk wanda ya karanta harafi daya daga littafin Allah to za a bashi hasana, kyakkyawan aiki, sannan a ninka masa sau goma. Yace la aqulu alif lam mim harfun, ba wai ina nufin alif lam mim harafi daya bane, a walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harf, alif harafi ne daban, lam harafi ne, mim harafi ne. Saboda haka wanda ya karanta alif lam mim ya samu lada 30 kenan, saboda alif daban, lam daban, mim daban. To haka za a dinga lissafa maka wannan, ai maka ɗai 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 ne, saboda ka gane kowane harafi daya idan ka zo bismillah sai karanta bismi an samu ba sin mi ara a wannan da ba'un da sinun da mim ka samu lada 30 saboda haka to haka za a lissafa ya kake tunanin wanda ya karanta shafi guda ya kake tunanin wanda ya karanta suratul baqara ya kake tunanin wanda ya karanta izu 10 ya ga wanda ya sauke qur'ani a kwana uku ko a sati ko a wata iya yawan harufan alqur'ani za a ninka musu sau 10 saboda haka mutumin da ya zama bai karatun alqur'ani to lalle ana barin shi a baya karatun alqur'ani tilawan alqur'ani musanda cewa ba wai zabi bane aka baka in kaga dama ka karanta in kaga dama ka bashi a karatun qur'ani dole ne tilas ne wajibi ne akan kowa domin umarni ne Allah yayi ya fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka gaya musu inna ma umiltu an a'budu rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umiltu an akuna minal muslimina wa an atluwa alquran ka gaya musu an umarce ni da in bauta ma ubangijin wannan garin garin makka wanda ya haramta ai zalunci ko azab da jini a ciki kuma komai nashi ne an umarce ni in zama cikin musulmai sai ce kuma an umarce ni da in dinga karanta alqur'ani wa an atlu alqur'an an umarce ni da in dinga karanta alqur'ani saboda karatun qur'ani umarni ne daga Allah dole ne mutum ya zama cewa yana da routine a cikin routine ɗinsa na kullun akwai lokacin qur'ani wannan wajibi ne kuma galibi duk mutumin da ya fara activities ɗinsa da karatun qur'ani to Allah subhanahu wata'ala yakan rage masa damuwoyin wannan wuni alal aqal a ce mutum yana koyon qur'ani ko izu biyu ya iya ko izu daya ya zama cewa a tsarin sa abu na farko daga shiga gida bayan sallar asuba to za a zauna a karanta wannan izu daya ko izu biyu kuma yana ci gaba da koya alal aqal zai samu lada kuma Allah zai albarka a cikin rayuwarsa Allah zai sa albarka a rayuwar shi saboda haka yawan karatun qur'ani kuma Allah ya faɗa yace alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub waɗanda suka yi imani zukatansu suna samun natsuwa ne ta hanyar ambaton Allah Allah ya ce ku saurara ku ji kana neman natsuwa to riƙe zikiri mafi girman zikiri kuma shine karatun alqur'ani karanta alqur'ani shine afdalu dhikri qira'atul qur'an yawan karatun alqur'ani saboda haka mutun ya zama mai yawan karatun qur'ani na daga cikin alamun mutun yayi imani da alqur'ani akwai yawan karanta alqur'ani kamar yadda Allah ya ce alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wanda muka ba su littafi suna karanta littafin yadda ya dace a karanta to waɗannan sune suka yi imani da alqur'ani sune suka yi imani da littafin da Allah ya saukar saboda haka wannan qur'anin da Allah ya saukar alaman kai imani da shi ka yadda maganar Allah ce shine an kana yawan karanta shi ba mu mai da shi zama kamar decoration ba yadda muka dauka akwai qur'ani a kubudin mu akwai qur'ani a gida akwai qur'ani a kaza ko a samu wata bana an rubuta ayatul kursi ko an rubuta yasin a jiki a sa a daki ko a samu wata kalanda an rubuta kulhuwa da falaki da nasi an kewaye daki da shi da suran ado amma ba a karatun qur'ani ba a karanta shi qur'ani ba wai an sa ba an saukar da qur'ani bane don ayi decorating daki da shi bal ma hasali ma akwai malaman da suke ganin cewa makala ayoyin qur'ani a jikin daki wasu malamai suna ganin bai halatta ba akwai malaman da suke ganin cewa bai halatta ba to amma menene amfanin alqur'ani menene amfanin saukar da alqur'ani don ka makala qur'ani a daki wannan ba shi zai tseratar da kai ba shin ana karantawa duk gidan da ba a karatun qur'ani to akwai shedanu a cikin gidan da ka karkai mamakin don an samu rashin fahimta tsakanin mai gida da matar gida karkai mamaki don ƴaƴan ba su yi albarka ba saboda kowane gida da ka gani malamai sun ce akwai shedanu a cikin gidan wanda babu abin da ke koran wannan shedanu sai karatun alqur'ani saboda haka daga lokacin da aka ce ba a karatun qur'ani a gida to shi ko shedan oga na kwata-kwata da ya baza su su shigo cikin mutane su yi masa aiki babban aikin da yake so shine yaga an samu rikici tsakanin mata da miji har ta kai ga an yi saki saboda haka in kaga an samu rikici a cikin gida kaga an samu kura a cikin gida to ka bincika ka diddigi diddigi zaka samu karatun Qur'ani yayi karanci a gidan ku kuma ma ba a yi gaba daya saboda haka yawan karatun Qur'ani yana ba wa mutum daraja a wajen Allah wa min alamati mahabbatillahi mahabbatu kitabihi daga cin alamun kana kaunan Allah to akwai kaunan littafin Allah in dai kana son Allah to zaka so littafin Allah qala ibnul qayyim ibnul qayyim yake cewa inna mahabbatallahi tunawwirul wajha wa tashrahu sadra wa tuhyil qalba kaunar Allah yana haskaka tana haskaka fuska in mutun na son Allah to kaunar da yake ma Allah kan haskaka masa fuskansa sannan yakan yalwata masa kiljinsa yakan rayar masa da zuciyarsa wa kadhalika mahabbatu kalamillah hakanan kuma kaunar maganar Allah fa innahu min alamati hubbillah na daga cikin alamun son Allah shine kaso maganar Allah wa idza aratta an ta'lama anna ma indaka wa inda ghayrika min mahabbatillah fanzur ila mahabbatil qur'ani fi qalbika yace in kana so ka gane yaya matsayin kaunar Allah yake a zuciyarka to ka duba ka gani yaya matsayin kaunar alqur'ani yake a zuciyarka in kaga cewa ka san kanka ka san qur'ani bai da wani matsayi a zuciyarka baka kaunan qur'ani yadda ya kamata to ka sani ko ka ce kana son Allah kariya ne domin in dai kana son Allah aina ka samu son Allah din aina ka samu hanyar da zaka bi Allah ya soka dole sai ta hanyar qur'ani saboda haka dole ya zama kana kaunan qur'ani kana son qur'ani kar ka zama cikin waɗanda suka yi mu qur'ani kaura wanda suka kaurace mu alqur'ani ba ruwan su da qur'ani iya tsakanin shi da qur'ani sai an hadu a sallah ko kuma in an zo watan ramadana wannan shi yasa ma sai ga ramadan din ma in an shiga a farko farko za ga mutane dim an ci ga masallaci da an fara tafiya 5 7 15 sai ga baki duk sun kama hanyar su zai ga ana ta zaftarewa ana ta zaftarewa saboda dama su wa'annan Allah bai saba ganin su a fadan sa ba tun 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 dan haka mutun ya sabar ma kansa da kaunar alqur'ani da son karatun qur'ani da son ma abuta qur'ani wannan shine zai bashi daraja a wajen Allah ya zama cewa yana kaunar Allah kauna ta gaskiya Allah ta'ala ya sa mu dace zamu tsaya akan wannan in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan zikiri na gaba shine at-tasbihu wat-tahlil at-tasbihu wat-tahlil abinda muka karanta dai Allah ya bamu ladan kusakuran da muka yi Allah ya fi mana Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da'a ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin ya dhal jalali wal ikram akwai yan uwa da suke jarabawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu kowa sa'a wasu sun gama wasu suna kai wasu kuma za su fara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu sa'a baki da Allah madaukakin sarki ya albarkaci ilimi mu ya albarkaci karatu mu ya albarkaci neman mu ya albarkaci arzikin mu Allah subhanahu wata'ala ya azunta mu da halal din sai kare mu daga cin haramun اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك وابتغى رضوانك واتبع سبيلك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته